أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مجد الله تبارك وتعالى ينونا من ونا لوكتشي يومنا شدة قوات المحرم هجرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مكة زوا مدينة شكرا دو دار دي هو دار بين دبير ونيدي دي راشدين دو هدو قوات جولاي نشكرا تدو بيور عشرين دو كميلادية من دو كان كراتم من بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام من أتكين كتاب الزكاة. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، وفيما سقي بالنضي نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر. وعن سالم بن عبد الله لك سالم بن عبد الله أنا أبيه لك بابنسا رضي الله عنه وعلا ددسو عن النبي صلى الله عليه وسلم لك أن نزل أمجل وصفت أغريش قال ياجي: فيما سقت السماء والعيون أتكين أبن دا سما تشاير دا أبن دا كم قور موسو تشاير أو كان أثريا كوكما abun da aka shayar da gumi mutun ya da gumin sai ya shayar da abun ko kuma abun da ya shayar da kansa da kansa al-ushr za a ba da ushuri abin ma su iya bin nadhi abun da aka shayar da shi da yi masa bayi nisul ushri za a ba da rabin ushri rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wali abi dawud a wajen abu dawuda aw kana ba'lan ko kuma ya kasance wato ƙasa ce wanda take shayar da kanta sau daya shi ma za a ba da ushuri ko bima su ke bi sawani abin da aka shayar da shi da raqumi aka bi da raqumi aka je shayar da abu aw nadhi ko kuma aka masa bayi aka zuzzuba masa ruwa nisbul ushuri za a ba da rabin ushuri to a nan wajen idan ba manta ba karatun da ya gabata an yi magana akan zakka abubuwan da ake fitar musu da zakka aka iso kan an yi maganar kuɗi a kuma daman tun daga farko ma mun riga mun yi maganar raƙumi an yi maganar kuɗi to wannan hadisi kuma yana mana magana ne akan wato irin amfanin da zaka fitar masa da zakka amfanin da zaka fitar masa da zakka sai hadisin yake ga mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda sama ta shayar ko abinda koramu suka bayar ko kuma abinda wato aukana afriyan abinda ya kasance jikin abin ne yake ba da ruwan da abin zai rayu da shi ba tare da an shayar da shi ba ko kuma a'a abinda aka shayar da shi amma da nada da yi masa bayi shine a dauki abin dauka ana masa bayi daga cikin rijiya yake jawo ruwan ana zubawa abun har ya girma ko kuma abun da ba'al ne shi kuma ba'al shine kasa madaukakiya tana shayar da ruwa sau daya a shekara kasa ce amma sau daya ke ruwa kanta sannan ko ba a saki shayar da wannan amfanin illa iya wannan ruwan da aka yi sau daya ko kuma abin da ake ce masa sawani shi kuma a raƙumi ne ake ɗaukar ruwan da shi aje a ɗebo ruwan a rijiya a zo a zuba saboda haka da sawani da annabah duk suna kama kawai bayi ake nufi
to wannan hadisin yana nuna mana cewa ya wajaba akan abinda aka shayar wato sama ta shayar da abinda koromu suka shayar tunda cewa yi fima saqatis samaa wal uyun abinda koromu suka shayar a abinda sama ta bayar ta shayar da abinda koromu suka shayar ruwa ne gangara yaje kan gwananka ko kan lambunka ruwa ne ya taho daga sama yazo kan gwananka ko kan lambunka to a wannan zaka bada ushur ko kuma aukana sari sari aukana taraya ko kuma abun ya kasance abun ka shuka shi amma baka masa bayi ba ruwan jikin sa ne ya daga shi har girma to wannan abuwa guda uku zaka bada ushuri me ushuri ushuri shine zaka kasa wannan dukiyar ko wannan amfanin kashi 10 sai ka bada kashi 1 in dai sama ne ta shayar da abun ko kuma koromu ne suka shayar da abun ko kuma abun ne ya shayar da kansa da kansa ruwan jikin sa ne ya shayar da shi to zaka bada ushuri zaka bada 1 bisa 10 zaka kashi abun kashi 10 sai ka bada kashi 1 da abinda aka shayar da abinda ka samu na amfani wanda baka sha wata wahala sosai ba akan sa abinda ka samu na amfani wanda baka samu baka sha masa wata wahala ba shi ma zaka bada ushirin kenan 1 bisa 10 sannan sai hadisin yace wa fi ma suke bin nathi nisul ushri abinda ka shayar da shi da yayyafinka wato da bayinka da take bayiwa amfani har ya nuna har ya zama abin da ya zama ba ruwan sama bane to zaka bada nisul ushri rabin ushri me rabin ushri shine bayan ka kasa 10 sai ka dauki kashi 1 sai ka raba shi 2 sai ka bada rabi shine zaka bayar idan kai ka shayar to anan wajen ko shayarwa kai na nadha irin na ka dauki abun bayi kana zuwa kana bayi a abun har ya girma ko kuma shayarwa kai na sawani raguminka ne ka dauka a lokacin da raguma yake da su kake dauka wani yake ɗiban ruwan kuke zuwa kuke bayin abun da shi to duk dai wanda kai a ciki in wannan ne sai ka bada nisful ushri rabin ushri ka kasa abun kashi 10 ka dauki kashi 1 ka raba shi 2 ka bada rabi saboda ka wannan hadisin yana gaya maka cewa idan kai noma sama ne ta shayar maka da abun ko kuma a koromu ne suka zuba ruwan ne ya zuba ya samu har abun da ka noma ya shayar da shi ko kuma a abun da ka shuka ne ruwan jikin sa ne yake sa shi ya girma har ya zama abun da zai zama to wannan duka zaka kasa abun da ka samu na amfanin kashi 10 sai ka bada kashi 1 shine ushuri abunda kuma kai ne kai bayin sa sai ka kasa shi kashi 10 sai ka dashi kashi 1 sai ka bada rabi ko kuma abunda a kasa ce kasar sau ɗaya ake mata ruwa ba alkenan ana ruwan sama amma sau ɗaya ake yi amma in yaso jannan ya yi shi amfani yayi to wannan shi ma tunda kai baka wani kokari ba wato halin da ka sha bayan wannan zaka kasa amfani da ka samu kashi 10 ka bada kashi 1 ushirin sa amma abin da ka sha da dabbar ka ko da abun hawan ka zuwa ce sai a ce da generator ka ko ka kana da generator kana da abun da suke amfani da shi irin wanda in ka saka shi nan zai na watsa ruwan a ciki haka dai abubuwan su na dabara da suke amfani da shi na lambuna ba da raƙumi za a ce ba yanzu rikin raƙumi ba zuwa wajen shayar da lambu ba wasu na'urori ne ake amfani da su da 5-5 ɗinka da generator ka da rijiyar ka da menene da ka tona a saka daga ina a zo a ja ruwan ya shiga ya yi menene to wannan abun in dai kai kokarin nan to zaka ba da rabin ushirin ka ka kasa shi kashi 10 abinda ka samu na amfani sai ka ba da ɗaya sai ka dauki ɗin ka kasa shi kashi 2 sai ka ba da rabi to wannan shine abin da hadisi ke karantarwa cikin abin da mutum zai bayar وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تاخذا بالصدقه الا من هذه الاصناف الاربعه الشعير والحنطه والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم وعن ابي موسى الاشعري ده ابي موسى الاشعري ومعاذ سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنهما الا ده anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala annabi da ranjala tabbata gare shi kala lahum yace musu la taquza bis sadaqati illa min hadhihi al asnaf al arba'a kar ku karbi zakka a cikin komai illa min hadhihi al asnaf sai dai a wadannan nau'o'i guda hudu a cikin zakka za ku karbi zakka ash-sha'ir sha'ir wal hinta da kuma hinta hinta shine alkama wal zabib da kuma zabib zabib shine bushashshen inabi wat tamr da kuma dibino shi ma dibino bushashshe kenan a cikin zakka za ka za bar zakka sahih tabarani tabarani da wannan hadisin wal hakim da kuma hakim to walidal qutni an ma'adin fa amal qusa'u wal batiki wal rumanu wal qasbu faqad afa anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu da'ifun wa dhalikutni an ma'ad daga sayyidina ma'ad shi ma rawaito yace fa amal qusta'u amma abin da yake fitowa daga cikin kasa abin da yake fitowa daga cikin kasa wal batiq shi ma al batiq amfani ne da yake fitowa daga cikin kasa shi ma kaman wancan din amma kuma duban mu da wannan nau'in abincin shine wato kayan marmari wanda aka san shi wanda yana kama da kaman kankana shi batik kenan sannan wa ruman da kuma ruman wal qasbu da kuma al qasbu shine abin da yake kama da kamar rake kenan fa kada fa an gura rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne zan ce na subuta gare shi yayi yafi akan wannan ba sai an bar zakka a cikin sa ba wa isnaduhu da'ifun amma dangane hadisin yana da rauni to wannan hadisan da muka karanta yanzu suna magana akan asnaf ne nau'o'in abin da zaka bada zakka a ciki aka ce mana akwai ash-sha'ir shine sha'ir kamar yadda muka sani sannan akwai al-hinta hinta shine wani jinsi na daga kwayoyi wanda yana kama da alkama sannan akwai az-zabib az-zabib shine inabi amma bushashshe sannan akwai al-batik batik akwai al-kisa kisa shine abin da kasa take fitarwa daga cikin ta al-batik kuma shine wato kayan marmari wanda yake kama da kaman kankana kenan wanda baya tashi sama sai dai yana yaduwa ne a ƙasa kawai shine ake ce masa batik kuma ana iya ce masa kisa din ba abin da ya kasance amfani ne amma baya tashi sama ba kaman gero ko dawa ko masara ba a ƙasa yake kwance kaman a ce wake kenan kaga shi a ƙasa yake kwanciya baya tashi sama yaɗo yake yi to wannan ake magana a kai sannan an gaya mana cewa a ruwayan hadisi na biyu na akwai rauni a cikin ruwayan yace isnadu da'ifun to abin da yasa ya rauni saboda hadisin ya dawo ne wajen Abdullah ibn Nafi kuma da kuma Ishaq ibn Yahya to su wannan mutane guda biyun kuma ba su suna da rauni sun an raunana su sannan abin da zamu fahimta a cikin wannan hadisi wannan hadisi guda biyun makaranta cewa zakka ba ta wajaba a cikin abin da bai fito daga ƙasa ba abin da ya fito a cikin ƙasa a cikin sa zakka take wajaba kamar mai kaman ƙwayoyi abin da ya zama na ƙwaya ko kuma sha'ir ko kuma tam dibino kenan ko kuma zabib bushashshen inabi amma malamai sun yi sabani a cikin wajibcin zakka a cikin wato waɗannan nau'o'i da aka karanta kaga hadisin nan ya ce ba a ba da zakka sai a cikin abubuwa guda hudu kawai sha'ir ne da alkama da bushashshen inabi da dibino yanzu wanda karatu su a kusa yake sai ya ce shi kenan shi kan ai bashi da sha'ir bashi da alkama bashi da bushashshen inabi kuma bashi da dibino ma saboda haka shi yanzu ba zai zakka ba kenan tunda an riga an ce babu zakka sai a cikin waɗannan abubuwa guda hudu malamai suka ce wanda yake magana a lokacin shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma mutanen da yake zaune da su yake magana da su kuma abincin kenan abincin kenan wannan abubuwan da aka lissafa sune abincin kai ma yanzu abincin kenan kaga ba haka bane to shine sai malamai suka ce ana nufin dukkan wani abu da zai fito daga cikin ƙasa a an san shi a wancan zamani ko ba a san shi ba in dai daga cikin ƙasa zai fito a shuka shi ya girma kuma a iya amfani da shi to shi yake bada to malamai sun yi sabani a cikin wani abubuwa ne za a fitar musu da zakka waɗanne ne ba za a fitar ba to ga sabani za mu karanta na daidai maganan Abdullahi dan Umar ne da wasu daga cikin malaman da suka gabata suka ce zakka ba ta wajaba sai a cikin abubuwan ci abubuwan da za su rike mutum wanda abubuwa guda hudu ne suna ciki waɗannan abubuwa guda hudu suna ciki kamar yadda muke faɗa muna magana ne a wancan zamani yanzu ta ilin ka kawo shairo mutumin yanzu ka bashi sai ta ce bai goshi ba ko ka kawo masa alkawarin ma sai ka bai tashe shi ba ko bushashin inabin ma ya gagara ci ko dibino ma in ya cika dan ya ce kai shi bai a nema masa abinci saboda shi a jansa ba abinci ba ne to a wancan lokacin da ake wannan magana din sannan ya ce suka ce su Abdullahi dan Umar kenan suka ce babu zakka a cikin abin da yake na kwaya idan ba alkama ko sha'ir ba sannan babu zakka a cikin abubuwan da suke na kayan marmari sai dai dibino da kuma bushashshen ilabi wannan wata ruwaya ce kuma ta Imam Ahmad sannan fadin Musa bin Talha ne sannan maganar Hassan ne sannan maganar Ibn Sirin ne sannan kuma maganar Sha'abi ne sannan maganar Hassan bin Salih ne sannan ra'ayin Ibn Abi Layla ne sannan ra'ayin Abdullah bin Mubarak ne sannan ra'ayin Abu Ubayd ne waɗannan duk sun zauna akan cewa ba a fidda zakka sai a cikin waɗannan asnafil arba'a da aka lissafa sannan a cikin kwaya kuma a cikin alkama da sha'ir kawai ake fitarwa sannan a cikin kayan marmari kuma suka ce dibino ne kawai da a bushashin inabi idan abin da ya kama irin kayan marmari ne wannan magana ta ɗaya kenan sannan magana ta biyu akan me ake fitar masa da zakka shine maganan Imam Malik da Imam Shafi Imam Malik da Imam Shafi suka ce zakka tana wajaba a cikin dukkan abin da zaka ci ya rike ka dukkan abin da zaka ci ya rike ka kaji ka ci abinci to zakka ta wajaba a cikin wannan abu sannan suka ce dukkan abin da zai ajiyu zakka ta wajaba a cikin sa inda za a iddikarin sa za a yi ajiye shi to za a fitar masa da zakka in za a yi ajiyawo kaji na biyu sannan suka ce dukkan abin da zai bushe na kwaya kwayan gero ne kwayan dawa ne kwayan masara ne kwayan menene inda sunansa kwaya kuma zai iya bushewa ba wai yana danyensa ne zai halaka ba suka ce za a fitar masa da zakka shi ma suka ce abin da ya shafi kuma kayan marmari su ma za a fitar masa da zakka a cikin kwayan nan suka ce kaman alkama kaman sha'ir kaman wato a ce kwayayyaki kaman na gero da na dawa da na masara sannan suka ce hadda shinkafa ita ma za a fitar masa da zakka da abin da yake kama da ita to a wannan mazamantar Imam Malik da ita muke kai kuma Imam Shafi ma yana kai cewa dukkan abin da zai rike mutum na Ali sallallahu alaihi wasallam da yace babu zakka sai a cikin abubuwa guda hudu nan a lokacin su ne suke rike mutum su ne abinci sha'ir ne ko hind ko zabib ko tamr su ne abincin to sai Imam Malik da Imam Shafi sun gane cewa abin da zai rike ka kawai in dai zaka ci ka koshi to zaka fitar masa da zakka sannan suka ce duk abin da zaka iya ajiye shi ya zauna shi ma zaka fitar masa da zakka sannan kwayar da zaka iya bushewa ba dole sai a danyenta zaka ci ba shi ma zaka fitar masa da zakka sannan kayan marmari ma zaka fitar masa da zakka shine abin da ya shafi a wato bishiyoyi kenan kamin dibino da makamantansa to wannan shine ra'ayi na biyu na magana abin da za a fitar masa da zakka sannan magana ta uku na sabanin malamai shine fadin Imam Ahmad Imam Ahmad yace zakka ta wajaba a cikin dukkan abin da ya kunshi wannan nau'in yace alkailu abin da zai aunu duk abin da za a daura shi a aula shi yace za masa zakka kawai shi Imam Ahmad ra'ayinsa kenan in dai za a auna shi zai dauru zai za a auna abu a dora shi a sike ni to za a bi ta nasar zakka kawai sannan yace da abin da za a tanada wato abin da za a iya ajiye shi na daga kwaya kaga sun hadu anan sannan yace sannan kuma da kayan itatuwa kaman dibino da sauransu yace daidai ne wannan abun da za a auna shin abinci ne kaman alkama kaman sha'ir kaman gero da dawa da masara ko kuma a'a ba abinci bane kaman abin da ke fitowa bayan kasa ne kaman kankana ne kaman adas ne kaman shukui ne wannan wani abinci ne duna su na can to waɗannan yace ko da wanda ke fitowa bayan kasa ne ya kwanta haka ya label kaman kankana kaman wake kenan za a ce yace su ma in dai za su aunu shi yare ne sake nan in dai za a auna su zuwa aunu za a biya musu zakka kawai yace za musu zakka duka yace dalili a bisa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma saqati sama'ul ushr duk abin da sama ta shayar duk abin da sama ta shayar za a ba da ushiri ɗaya bisa in an raba shi goma ba da kashi ɗaya yace hadisin cewa duk abin da sama ta shayar bai ware kaza da kaza da kaza a ciki ba saboda haka duk abin da sama ta shayar kawai za a ba inda da ruwan sama abin ya samu yace saboda haka wannan yana nuna wajibcin zakka a cikin wannan lafazin sai magana ta hudu kuma ita ce magana Imam Abu Hanifa shi kuma yace zakka tana wajaba ne a cikin dukkan abin da Allah ya fitar bayan kasa in dai an noma abun sannan ana tsammanin karuwa da abun za a samu karuwa in an noma shi ana tsammanin za a samu karuwa yace to zakka ta wajaba cikin abun komi ne yace dalilinsa kuma shine bane Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ku da kuka imani ku ciyar daga dada da daga cikin abin da muka ba ku anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard da abin da muka fitar muku a bayan kasa to in zaka yin faki a cikin zaka ba da zakka ciki Imam Abu Hanifa ya gina akan wannan sannan yace alqur'ani yace wa atu haqqahu yawma hasadi a yawma hisadi a ba da zakkan ranar da aka girbe shi a ba da hakkin ranar da aka girbe sai ji a shi to in dai zai fito ra'ashi a ba da hakkin ranar to ko miye ne ma in ka shuka in ya kai girbewa zaka ba to wannan shine maganan Imam Abu Hanifa kenan akai to waɗannan ne suna aqwal na malamai a cikin abun da za a ba da zakkansa mu dai wanda muke kai ne Imam Malik mazhaban mu shine duk abin da zaka ci ya rike ka to in ka noma shi ko ka shuka shi zaka ba da zakkansa duk abin da zaka ajiye shi ya iya ajiyuwa ba zai lalace ba zaka ba da zakkansa duk kwayar da zaka shuka ta bayan ka shuka ta za ta iya bushewa zaka ba da zakkanta wannan shine abin da Imam Malik tafi akan sa sannan kuma in sama ne ta shayar maka zaka ba da ushiri ka kasa ji kashi goma ka ba da kashi daya in kai kai wahalar ka kai bayi kai menene zaka ba da nisful ushri zaka ba da rabin ushri din ka kasa kashi goma ka da kashi daya ka raba shi biyu ka ba da rabi wannan shine na Imam Malik kuma akan sa muke sannan arwa dal kutni anje an cire wasu abubuwa wanda kamar kitsa din da aka fada da kuma batiq da rumman da qasbu aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yafi akan waɗannan waɗannan in ka dawo cikin magana da muka yi nan duk ya shiga ciki za a iya yafiya akan su a wajen a ganin wasu malamai kamar yadda muka karanta wasu kuma suka ce a su dai ga mizanin da ake dorawa ko waɗannan abubuwan da aka lissa ba kamar abin da ke fitowa bayan kasa din kamar shi kayan marmari da ake sabawa da shi din kaman raken kaman menene in dai ba za a auna shi ba in dai ba za a auna shi ba ba za a tanadar da shi ba ba za a ajiye shi ba to amma zan ne Imam Malik yace ba zakka ciki amma in za a rike shi a matsayin abinci yace akwai zakka ciki wannan shine ra'ayin da mu muke kai na Imam Malik kenan wa an sa'al bin abi hatamata radiyallahu anhu ma qala أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كرستم فكلوا wada usulus fa in lam tada usulus fada urubu rawahu ahmad wal arba'a illa ibn majah wa sahahu ibn hibban wal hakim wa nabi salib bin abi hasan mata wa salib bin abi hasan mata daga salib bin abi hasan ma radiyallahu anhu Allah ya dashi radiyallahu anhu Allah ya dashi qala ya ce amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza karastum ani ya angela sabata gari shi ya mana ubuni yace idza karastum idan za ku yi kirdado fa ku zu ku karba wada usulu ku bar daya bisa uku fa in lam tada usulus idan ba za ku bar daya bisa uku ba daya bisa uku ba kuma fada urubu ku bar daya bisa hudu rawahu ahmad imam ahmad ne rubuta wannan hadisin wal arba'a da sabu sunani kenan tirmizi da sa'i ibn majah abu dawud kenan amma ya ce illa ibn majah banda ibn majah fa sa'u ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wal hakim da kuma hakim to a wannan hadisin kuma zaka ji abun yayi wani haka an ce idan kuka yi kirdado to ku karba sannan ku bar daya bisa uku ko kuma in ba za ku bar daya bisa uku ba to ku bar daya bisa hudu to me yake nufi da wannan hadisin abin da ake nufi shine akwai abin da ake ce masa al-kharas wato idayawa da kuma yin kirdado mutum ne zai samu adadin yanda suke kenan za su samu dibinin mutum danyansa yana nakhal kenan naklu shi dibino danye bai koma tamru ba bai bushe ba kenan ko kuma za a samu ilimin mutum danye shine yana karamu kenan danyen ilimi shine karamu lokacin da ya zama zabib ya zama bushashen ilimi to ana so kuma a gane kimar sa shi wannan abu ya yi kusan nuna bai gama ba ya zama yana tsakatsakiya to shi ne sai ake magana cewa to a wannan wajen kuma wataƙila za a iya girbe shi a lokacin ba sai an jira ya ƙarasa ba amfani ne za a girbe shi ba sai an jira ya ƙarasa ba kuma kaga alqur'ani yace wa atu haqqahu yawma hisabi ka ba da hakin sa ranan girbin sa to shi kuma ba a bane sai ƙara sa wuri ake girbewa to ake magana akan ya za a yi to a wannan lokacin abinda suke yi shine ana samun waɗanda suke zuwa su yi kirdado to masu kirdado ne idan suka je zai duba sai ya gani ya ga amfani da ka gaba ɗayansa gashi nan sai ce to yanzu wannan naklu ne dibino ne amma ɗanye in ya zama tamru zai zama kaza ne yanzu wannan yawa zai motsi yanzu wannan karamu ne ilabi kenan amma ɗanye amma in ya zama zabib zai zama kaza ne zai yi kirdado ya bada ainihin abin da za a samu bayan ga wanda aka samu yanzu yake hannu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan kun je yin kirdado nan to ku bar ɗaya bisa ukun abun ku bar ɗaya bisa ukun sa in ba za ku bar ɗaya bisa uku ba ku bar ɗaya bisa hudu abin da ake nufi a nan shine in ka je za ka yi wannan kirdado kai al-kharis kenan idan aka ce wannan abun ya kai kilo dubu an daura shi a kilo nauyin sa kilo dubu ne sai ka jefar da 300 sai ka jefar da 300 ka dauki 700 shine kawai saboda ai yanzu danye ne idan ya bushe zai dawo haka din to idan kuma ka zo ka same shi ne ka mai da shi 700 kenan idan 1000 ne ba to haka zaka masa lokacin da yake danyensa in an dora shi a kilo zai bada 1000 to yanzu kuma kai kuma sai ka ce 700 ne ka jefar da 100 ko kuma ka jefar da 400 ma ka jefar da shi ne yake wadau rubu ko kuma ka jefar da 1 bisa 4 ma saboda yana danyen ga yadda yake in ya bushe kuma ga yadda yake yana da ruwa a jikinsa na'am to anan aka ce in aka wannan kirdadon sai a fitar da zakkansa idan wanda sama ta shayar ne a bada
daya bisa goma idan wanda kai ka shayar ne in karba shi kashi 10 kashi 1 in karba shi kashi 2 ka bada rabi nisul ushri haka za a masa a wannan amfani duk da wasu malami sun yi magana cikin wannan hadisin amma dai abinda hadisin yake karantar da mu kenan idan hakan ta faru an samu irin abinda za a noma wanda ba za a yi jiran sa sai ya bushe ya komi ba yana danyen sa ne za a gama da shi to a danyen in an zo kai al-kharis mai kirdadon nan sai ka kirda da cewar to gashi sai ka kirdadon ga yadda abun zai zama in an ce maka kwano 1000 ne da kace to shikenan 700 ne in an ce maka kuma in gara ma kuma kace ma to shikenan 600 ne kace 400 kai wannan to ya kai haka ba wani cuta a cikin abu ko da ya je ya ji amfani daga baya ya bushe ya yi menene ya bada haƙƙin nan ba tare da tawayewa ba amma in ya gina akan yadda yake kaga zai bayar da shi amma da tawayewa a ciki zai bada shi ba zai bada abun yadda ake so ba shi yasa sai aka kirda da abun ga yadda zai zama to wannan yawanci an yi shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wato inabin da kuma dibino suna masa haka saboda wani yana yin danyen nan kamar ya gama nuna ma zai gama da shi zai nemi kawai in sayarwa zai yi menene zai yi a lokacin to in zai yin nan kaga ba za a ce masa ba zai fidda hakin Allah shi ba sai ya fitar to wannan shi ne wa ana ta bin usaid radiyallahu anhu qala amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yuqrasu al-inaba kama yuqrasu an-naqal wa tuqad zakatuhu zabiban رواه الأربعة وفيه انقطاع دغا عتاب بن أسيد الله تعالى ما سيدا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا أمور تشيمو مي كردادو وإنبي كما يدى دام يدبينو سننكم بكربي زكاسا إذن يادو بششي إنبي دو فإمام عمر عارض وانا حديثا يقوم أربعة سنة أصحاب سنني Tirmidhi da Nasa'i Ibn Majah da Abu Dawud amma a cikin sa akwai yankewa hadisin to dalilin waɗannan hadisin da muka karanta guda biyu da wancan da muka karanta na farko da wannan a cikin riwayatin isnadin nasa akwai mai dan rauni a ciki shi yasa wasu suke ga cewa ba za a yi wannan magana da muke yi yanzu nan ba za a jira kawai ya jira sai lokaci yayi kafin ya bayar sai ya gama da shi ya tabbatar iya yadda zai zama kenan kafin ya fitar to wanda suka ce kuma za a yi suka ce ga shi na ce a bada haƙƙin sa ranan tunda ya riga ya yanke kawai a aiki rado a bayar saboda ka duba maganganu guda biyun suna nan hadisan dai saboda hanyar yadda suka zo ne shi wannan hadisin an ji shi daga Sa'id ibn Usayyib ya ce ya samu hadisin daga Atab ibn Usayd shi kuma Sa'id ibn Usayyib bai ji komai a wajen Atabu ba Ibn Hajar Al-Asqalani radiyallahu anhu ya ce shi Sa'id ibn Usayyib bai haɗu ma da Atabu nan ba kwata-kwata saboda shi Sa'id ibn Usayyib an haife shi ne a kalimacin Sayyidina Umar shi kuma Atabu samun Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya rasu ne ran da Sayyidina Abubakar ya rasu kaga ba zai yi ya ce ya ji ya ce kaza ba dole akwai su a tsakani yawa sai dai a wajen wani to ba samu sunan waye daga waye ya ji zuwa waye har dukansa ba shi Sayyidina Usayyib ya ce ya ji hadisin daga Atabu Atabu kuma ya rasu a ran da Sayyidina Abubakar ya rasu a ran da ya rasu shi kuma wanda yake maganar an haife shi a zamanin Sayyidina Umar ne kaga ai ba zai yiwu ba ko to sai malamai suka ce to akwai magana cikin hadisin kenan an yi inqita'i an yanke wasu ya ji an ji ya ji daga sahabi amma akwai wasu a tsakani wanda bai kawo su ba to dalilin haka sai ake ganin akwai magana cikin hadisin dama hadisin ya ce za a kidaya inabi kamar da ake kidaya da bino amma za a bada zakar inabin ne idan ya zama bushashshen inabi wato ka zakatu zabi ban kaka man awarwa da zance kenan za a bada zakar sa amma ya zama bushashshe a baya kuma ana maganar yana danyen nasa ne za a masa kidaya a ce yanzu tunda kwano 1000 ne 700 ne to saboda haka malamai suka yi sabani cikin wannan wasu suka ce a za a yi amfani da wannan magana tana da gezata cewar in zaka cire amfanin a lokacin in dai danye ne to za a nemi masu kidaya su kidaya shi a fitar masa in kuma sai ya bushe ne ko wanda ko da ya bushe kar ya kafi da hakin Allah ciki baka da matsala kenan to wannan shine
abunda waɗannan hadisi suka kunsa na maganan abunda mutum zai fitar a cikin wato zakka amma dai duka muna ginawa ne da kuma yanzu da muke ciki na abubuwan da muke kira na yanzu ba mu ban mu da su amma dai ana karantar da mu ne saboda me da shi ne zamu gina namu din da nasun ne zamu gina an ce tamr an ce zabib an ce sha'ir an ce hinta an ce batik an ce ruman an ce qasbu wannan duban mu dai amma da shi ne zamu gina namu abin da ake fada shine zaka fidda zakka abin da aka fi so dai a karatun da aka gogo da mun yanzu shine ka bayar a lokacin ka bayar a lokacin kar ka wani jinkiri kawai dan jinkirin nan yake jawo mutum yanzu bai fitar ba a lokacin da aka yi ka bayar har aka samu hadisan da suke nuna cewa in ka fitar da abun ko yana danye ne ka bayar saboda gudun kar ka ce bari ne bari ya bushe in ya bushe zan fitar to daga nan kuma sai a samu matsala to saboda haka duk musulunci ya baka dama abinda ake so ne kana yi kana gamawa ka bayar shine abinda hadisan suke karantar da mu insha Allah zamu dakata nan abinda muka karanta dai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu da mana mai albarka wannan hali da ke ciki na sha'anin rayuwa muna fatan Allah ya kawo mana sauki daga gare shi Allah ya yassare mana Allah ya kawo mana sauki albarkacin ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullah a wannan addu'a
sallallahu alaihi wasallam